Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar Koriya ta Arewa ta cece shugaba Joe Biden, tana mai kashedi ga Amurka cewa za ta huskanci matukar bakin ciki bayan da fadar White House ta sanar da wasu tsare-tsare masu yawa akan shirinta na diplomasiya game da Pyongyang. Sanarwar da wani babban jami'in diplomasiyar Koriya ta Arewa ya fitar a yau Lahadi shine martanin farko da kasar ta yi ga sake duban manufofin gwamnatin Biden akan Koriya ta Arewa, wanda ya bayyana aniyar tattaunawa a zahirance akan makaman nukiliya da kasar. Kwon Jong-un, babban daraktan sashen kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya yi watsi da yadda Amurka ke tunkarar lamarin a matsayin nuna isa da kokarin rufe miyagun ayyukan Amurka akan jamhuriyar demokradiyyar Koriya ta Arewa. Ya ce Amurka za ta huskanci matsaloli kan matsaloli har ta gaza shawo kansu a 'yan lokuta masu zuwa idan Amurka ta tunkari hulɗarta da Koriya ta Arewa da irin salon da ya wuce, irin na zamanin yakin cacar baki. Aji Asabar, babban wakilin Iran a tattaunawar nukiliya, ya faɗa wa ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar cewa za a dage takunkuman da Amurka ta ɗora wa mai da kuma bankunan Iran bisa ga abin da aka cimma a tattaunawar. Wasu ƙawayen Iran a tattaunawar da Faransa da Burtaniya da Jamus da kuma Rasha sun ce ƙoƙarin maido da Amurka a cikin yarjejeniyar nukiliya na yin tasiri ainun. Iran da wasu kasashe biyar sun koma kan teburin tattaunawa a watan da ya gabata a Vienna domin sake duban yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da Amurka ta fice daga ciki. Da kamfanin dillancin labaran Reuters ya nemi jin ƙarin bayani, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi nuni da kalaman mai bada shawara a kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya yi a ranar Juma'a. Yana mai cewa, mun ga duk bangarorin ciki har da Iran na ba da himma ga batun ɗage takunkuman da kuma komawa kan yarjejeniyar da aka yi ma lakabi JCPOA, in ji Sullivan. A karon farko, sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400,000. Sabbin kamuwa da cutar dai da aka kirga sama da awanni 24 da suka gabata, an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta India a jiya Asabar. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi imani cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka har sau biyar. Kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka barta za ta yadu cikin al'umma, in ji babban masanin cututtuka masu yadu na Amurka Anthony Fauci a wata hira da ya da jaridar Indian Press. Ya ci gaba da cewa, idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunar illa ba, za ku shiga cikin matsala. Fauci ya ba da shawarar yin kulle a India. Ya ce a zahiri idan aka yi kulle, saurin yaduwar cutar za ta yi ƙasa. Babu wanda yake so a kulle ƙasarsa, amma idan kai hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan, za a iya samun tasiri matuƙa a kan annobar. Mutane 18 ne suka mutu da safiyar jiya Asabar lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin India. Hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya 30 daga gobarar a wani asibiti da ke Bahar Rouge a jihar Gujarat. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Karaman majalisar dokokin Somalia ta kada kuri'ar kawo ƙarshen ƙarin wa'adin shekaru biyu na mulkin shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad bayan wata zanga-zanga a babban birnin ƙasar a makon da ya gabata. Wakilai 140 na majalisar dukkaninsu sun halarci majalisar domin kada kuri'a ta musamman a jiya Asabar na dakatar da ƙarin shekaru biyu a kan mulkin shugaban ƙasar da aka fi sani da farmajo. A wani jawabi da ya yi, shugaba farmajo ya gode wa majalisar, kana ya ce Prime Minister Mohamed Hussein Robo zai ɗaura gamar shirya zaɓe da ke jinkiri tare da ɗaukar muhimman matakai na tsaron zaɓen.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA har yanzu muna bitar kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya tare da shugabannin kungiyar Amalgamated Dr. Muhammad Tahir da shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta kasa Dr. Garba Abari da shugabar manoma da sarrafa dankali Madam Kristi Danfulani Sunkur sai Alhaji Haruna Muhammad Iliyasu sakataren kungiyar manoma da sarrafa dankali. Yau zamu tashi daga bayanan Alhaji Adam Hassan Ibrahim mataimakin Arewa Traders Association.
Jama'a assalamu alaikum. Da farko cikakken sunana Alhaji Adam Hassan Ibrahim, mataimaki na kungiya ta Arewacin Najeriya, wato Arewa Traders Association. Muna yi wa babban bakinmu barka da zuwa, sannan kuma ina jinjina ta musamman ga shi Dr. Tahir, shugaba na Amalgamating, da kuma wadda suka yi tunanin wannan zama na farko su ne Northern Consensus Movement da kuma mu kungiyarmu ta Arewa Traders Association, musamman shugaba na Alhaji Ibrahim Mohammed 86, wanda bai samu hallara ba, amma kuma wannan zama ta haifar da ɗa mai ido saboda kyakkyawan alaka da kuma kyakkyawan niyya da muke da shi. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka, kungiyoyi suka haɗu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo na wannan cigaba. Abinda nake so in kai gare su shine, farko ina jinjina masu membobinmu duk ko ina a inda suke a fadin Najeriya, saboda sun yi mana biyayya, sun ji irin wannan abin da muka yi kira cewa aje yajin aikin nan, to alhamdulillah sun amsa kiran su, don dama muna yi domin su ne, don kwato haƙƙi ne duka muna jin a jikanmu, duka mu muda muke da kaya a arewa, zamu dauko mu kai kudin ma da aka saya, mun samu challenge da yawa, amma muna yi ne abin da zai shafi maganar rayuka, kaga ba maganar dukiya, shi sa muke jinjina gare su. Sannan kuma bangaren gwamnati, da yawa sai ga gwamnati, mu a ganin mu a matsayin mu na yan kasuwa, muna ganin gwamnati muna rage masa radadin rashin aikin yi a Najeriya, saboda duka mutane da suke karatu a within and outside Najeriya, a shekara ana samun yara sama da 300,400, to ina aikin gwamnatin take wanda za a samar wa kowa? Da kasuwa sai mutane da ba su yi karatu ba suke, yanzu alhamdulillah kasuwa kowa wanda suna da PhD, wanda suna da degree, wanda suna da kaza, da yaran mu da suke karatu yanzu sun koma harkar kasuwanci. Ta nan bangaren mun taimaki gwamnati, me yasa to gwamnati baya kula da harkar yan kasuwa? Kuma kamar yadda madam ta faɗa, kayan abinci da kayan sawa da kayan gida da kayan alato, ko mai ma abin da ka sani, hadda osu studio da muke zaune nan, duk abin da aka siya daga kasuwa aka siyo su aka kawo su nan gurin. Da kashi dan kasuwa yana da muhimmanci, kuma mun dauki population na mutane na Najeriya kusan 75% to 80, ba lungu ba corridor da zaka shiga ba zaka tarar da yan kasuwa ba, saboda suna da muhimmanci, mata masu tuya, maza masu tallan ruwa, maza kaza, duk suna nan. Amma abin haushi sai ga yaran mu da suke neman halaliyar su je kudu, sai ga crisis kadan ya tashi, sai ga an kashe daruruka, sai kuma an yi shiru. Wannan rikicin ba kamar yadda shi MD na Orientation Agency NOAA yake fada, wato ba shine rikicin farko ba, rikicin tana nan da yawa. Wannan shine abin da ya kai mu bango, har aka yi tunanin cewa ya kamata ba, tunda ba zanga-zanga za mu yi ba a saurare mu da sauransu, kuma mu son zaman lafiya. By the end of the day, duk wani zanga-zanga da aka yi kuma zai fada kan yan kasuwan ne, kone-konen da za a yi da rikicin asara nan kuma ba in ta zube ba gwamnatin da yake, wanda muke da tunani da sun taba mayar mana da asara, duk abin da ya faru shikenan, kawai ya tafi kenan, ko gobara ne ya tashi ya lashe lakuma dukiyar yan kasuwa shikenan, ya tafi kenan. So abin da nake so su Orientation Agency su tashi da fadakarwa, duniya ta zama wani irin duniya ta media global, akwai hanyoyi da yawa da za ku isar da sako, musamman da akan lokacin da muna yara za su shiga kauyuka su yi sa bana da majiji, haka su zauna abubuwan da yake faruwa su wayarwa da mutane kai, su yi wannan su yi wancan, to ya kamata su kara kaimi, kar su sa a talabijin kadai ko a jaridu, domin wasu mutane mu na kauye karkara cikin lungu can ba su ma san ma meye talabijin ba, balle su kalli abubuwa. To kaga harkar kasuwancin nan sai su rinka tallata mu, su rinka nuna duniya cewa fa kar ku dogara da aikin gwamnati kadai, ku dogara da harkar kasuwa, ku dogara da abinda za ku nema ku ci. Kasashen da muke tunanin za mu cimma, duk kasashen da suka ci gaba, China da me ya shahara yanzu, na farko yawan mutane, na biyu kuma harkar kasuwanci. Kaga yanzu duniyar Najeriya shi ma yana da yawan mutane, kuma muna da kasuwancin nan, saboda haka muna roƙon gwamnati wannan abinda aka yi, Allah ya saka da su waɗanda suka yi tunanin wannan tun farko, kungiyoyinmu da kuma manyanmu, muka zauna a Kaduna satuttuka daban-daban a wani lokacin a hotel a wani lokacin gidan shi Dr. Awal mu zauna mu yi meeting ba iyaka kafin mu zo mu cimma masaya guda akan wannan maganar tafiyar yajin aiki. Janyewa da aka yi fa ba wai an janye gaba ɗaya bane, mutane su sani cewa ana cewa an janye yajin aikin, ba mu janye gaba ɗaya ba. Muna da demand da muka ba ma gwamnati cewa kaza da kaza da kaza, in an biya mu shikenan, wasu biya mu ba, wa in uttum uduna, in ba su mai ramu ma sai mu koma. Wannan shine abin da muke so mu kai. Assalamu alaikum.
Sunana Ibrahim Adamu Tudun Doki, ni ne Northwest Coordinator na Universal Periodic Review Nigerian Report. Kamar yadda shugabanni suka yi magana waɗanda abin ya shafa, kuma waɗanda ke da ruwa da suke akan wannan al'amari da ya taso na rashin zaman lafiya wanda ya kai ga aka datse hanyoyin da ake kai abinci a kudancin Najeriya, to wannan wani babban al'amari ne wanda a ƙasar nan abu ne wanda kaman shugabanni suka saba na abin da muke cewa five brigade approach, wato za a ɗauki mataki amma na wani ƙware-ƙwaren mataki wanda ba shi ne aka je a cibiyar abun ba, wanda za a ciwo kan matsalar ta dindindin wanda kuma za a kai ƙarshenta. To za ka ga irin waɗannan matakai, shi yasa nake da tambaya akan su waɗannan shugabanni. Cikin maganganun da suka yi, ban ji wani gagarumin committee daga fadar shugaban ƙasa wanda aka zauna ba, wanda in ka ga irin waɗannan abubuwa in suka taso za ka ga cewa da a ce ƴan kudu ne haka ya faru gare su, za ka ga an ba abun muhimmanci, an ɗauki mataki daga fadar shugaban ƙasa, an ba da haƙuri, kuma an ɗauki mataki har da magana irin na compensation, wato za a biya diya kuma za a yi tsaye akan an tabbatar da irin wannan. Amma a wannan ɓangaren da zaran ba a kwatanta adalci ba, wanda kudu a arewacin ƙasar nan duk abin da ya samu ga ɗan arewacin ƙasar nan ya faru gare shi kamar ba mutum ba ne, ana bambancewa tsakanin kudanci da arewacin Najeriya, ba za a yi wannan adalci ba. Yau ina baka misali, da a ce a Sokoto ne ko a Kebbi ko a Zamfara ko a Katsina, irin wannan ta faru a kwana a yini a waye gari kwana hiye da uku, ana kashin jama'a, ana kone musu dukiya, amma ba wani abu da aka dauka. Da yau ka san da cewa kasan nan gaba ɗaya ta dauka, ina tabbatar ma da bisa ga yanzu maganar da muke hayo ba a samu ciwo kan matsalolin nan ba. To irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa, kamar yadda nace sai dai a dauki dan ƙware-ƙware kwantar ma mutane hankali na cewa a ba su hakuri, a dan janye, amma ba mataki ne nan dindindin ba. To kamar yadda ɗaya daga cikin mambobi ya magana na cewa an ja baya ne, wannan matsalar ba za a fita daga cikinta ba, kuma ba za a samu maganinta ba sai an yi da gaske tsakani da Allah bisa gaskiya, an fito da tsaruka da shiruka na gaske waɗanda za a ciwo kan matsalan nan baki ɗaya, kuma kamar da ake cewa once and for all, wato gaba ɗaya. Wannan ina ganin ga yanzu shine wannan. Nagode don da
to Alhaji Ibrahim, kafin a kai ga sauran ƴan uwanka su ce wani abu har manyan baki su bada amsa, akwai sakonni da muka samu a dandalin sada zumunta kai tsaye da zan karanta wasu. Hamma Umaru ya ce, salam, ina tare da ku daga nan Libya, sannan ina yi muku fatan ƙara taro lafiya, Allah ya sa a yi nasara. Shehu Yakubu ya ce, Allah ya saka da alheri. Abu Salman Mambila shi ma ya ce, Allah ya sa mu dace. Alhaji Madaki ya ce, ina miƙa saƙon gaisuwa ta gare ku VOA, sannan ina so na yi tsokaci da cewa a tsarin kundin Najeriya ya yi nuni da cewa dukkan ɗan Najeriya yana da dama da zai iya zaɓen yankin da ya ga damar ya zauna. Idan kuma mutanen kudancin Najeriya sun ce ba su yadda ba, to mu mun yadda a raba ƙasar, domin ko yanzu sun ga muhimmancin arewa. Sannan Nuruddin Ashnur ya ce, rashin tsaro shine matsalar ka kai dukiya kana shakkar jami'an tsaro a kansu. Suleiman Haruna ya ce, godiya gare ku VOA. Habu Isa Habibu ya ce, sai dai addu'ar Allah ya kyauta mana ya kuma sa jama'ar arewa su gane. Sai Yusuf Ismail Kara ya ce, fatan alheri gare ku VOA Hausa, ina tare da ku kai tsaye. Sai Musa Idris GAB, duk abin da aka yi wa 'yan arewa ba ku damu ba, amma da yake yanzu 'yan arewa suna ɗaukan mataki cikin ruwan sanyi, bari ku nuna wa duniya 'yan arewa ba su kyauta ba. VOA kun fi son ku ga 'yan arewa sun ɗauki mataki irin wanda aka musu. Alhamdulillahi, arewa mun farka daga bacci da muke yi babu ta da ƙayan baya domin neman zaman lafiya. To guda goma dai na karanta yanzu. Za a sake koma a karanta wasu.
To shikenan, za ku yi tambayoyi su nan baki suna da suna
a baki. Akwai Ibe, a gabatar da Ibe.
Ibe Martins, wanda shimin to ba za mu ce masa mutumin kudu ba, wadanda ya zama dan arewa. amma yawa babban dama sarauta ce igwe marar sarauta ce ta 'yan kabila digo kuma yana cewa zauna lafiya yana da gawarin da suka dage cewa ba za a yi kasar biyafara ba igwe marar sarauta da zuwa sai hawa abubakar wacce ta tana ɗaya daga cikin wanda suke gabanni na ƙungiyoyi daban-daban ciki har da na Fulani makiyaya sai kuma shawarisa radio ba shi yana cikin ƙungiyar manoma dankalin turawa da na gida ne kaga muna da manyan baki kenan kazalika akwai Buhari Musa kuma ya shugaban ƙungiyar mabuta kafa ɗan labaru da ci gaban ƙasa
Assalamu alaikum. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wataala, mamallakin sammai da kasai da dukkan halittun da ke tsakanin su. Muna kuma godiya ga shugabannin ainihin wannan hukuma ta BOA da suka gayyace mu domin su ji ra'ayoyinmu. Ni sunana Sanusi Lawal mai iyali, kuma ni ne ainihin ciyaman na noman dankali da fataucin shi da sarrafa shi na jihar Katsina. To bayanai sun gudana ga sofa daga bangarori daban-daban. Na yi amfani da wannan damar na ce to ni ma bari in dan bada ainihin gudunmuwata. Da farko ina son mutanen Najeriya su gane cewa Najeriya ce al'umma daya. Zaman lahiya wajibi ne gare mu domin ɗaya bai iya yi sai da ɗaya. Kudu ba ta iya yi sai da arewa. Arewa ba ta iya yi sai da kudu. Misali, za ka ga mota ta daga arewa ta dauki kaya ta tafi da su ba za ta dawo MT ba sai da waɗansu kayan wannan kadai misali cewa ɗaya bai iya yi sai da ɗaya za mu dauki abincin mu kai kudu za mu dauko kaya masarufi mu kawo arewa to idan kowa ya rike nashi sai kowa ya sha wuya ni ana ganin masu magana cewa a raba Najeriya ba shi bane maslaha zaman lahiya shine maslaha mutanen da ke kudu na ji dadi da wannan yajin aiki da aka yi mutanen arewa ba su ramuwa ba na ramu gayya ba su yi ba domin inda sun rama mutanen kudun sai sun fi mutanen arewa shan wahala domin za ga mutanen da ke kudu waɗanda mazauna arewa suke da dukiya manya-manya suke da motoci suke da shaguna suke hawan ababen hawa manya-manya masu tsada mu ka mutanenmu da ke arewa da ke kudu a zaune mafi yawancin su a kananan kasuwanni ne suke dukiyar mutum daya a kudu wanda ke zaune arewa ta kai dukiyar mutum 20 a arewa a mutanenmu da ke zaune a kudu to kaga in da mun rama abin da aka yi mana su ne za su yi asara to mun gode ma Allah tunda duk hukunci na Ubangiji da ya sa shugabanninmu suka yi tunanin sa wannan yajin aikin sa yajin aikin shine makaminmu kuma shine ya kawo ainihin karshen wannan cin zarafi da aka yi mana da fatan gwamnati za ta dauki mataki da kuma ta cika mana alƙawarin da ta dauka Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya zan ƙara bada wani misali guda daya ya hakuri Najeriya kamar ainihin hura ce da nono ba za ka iya raba su ba in aka damu fura da nono ba su rabuwa to haka Najeriya ciki ɗaya bai iya yi sai da ɗaya assalamu alaikum
yawa to akwai wanda ya daga hannu dama mun ce in mai ba sai an bi layi layi ba duk wanda yake da magana ya daga hannu wato ya mai
tafi sunan mai magana ambasada Abdul Ismail Musa Sokoto ni ne shugaba na wannan kungiya ta dankali sarrafa ta noma ta da kuma saida ta a jihar Sokoto sannan kuma ni ne chairman na kungiyar yan wasan film na jihar Sokoto sannan member kuma na amalgamated sannan kuma ga ni jakar na zama lafiya to anan ina ganin zan sa rigar nan ta zama lafiya sai shugabanni na amalgamated da sauran shugabanni na su dan sa su kuma kada ina ganin kila kun san kada ku auduga kenan Hausa mu je da Sokoto ne sai su toshe kunne kadan amma matakin da aka dauka na datse abinci na wani dan lokaci mataki ne mai kyau a ta fahimta yana da kyau idan mutun ya kuskure a nuna mishi ga kuskuren sa sai dai kuma idan aka ciza to yana da kyau kuma a busa kasancewa duka kasa daya muke al'umma daya jawaban mutane daban-daban da suka yi muka fahimta jujjawabai ne nan ne da cewa ita wannan Najeriya abu daya ce wanda ba za ta rabu ba amma idan aka duba da kyau akwai wayansu mutane da aiki ya raja a kansu wayannan mutane kuma su ne hukumar NOAA gaskiya iya fahimta na da nayi a Najeriya akwai abin da ake kira misinformation akwai losing na contact na samu kaina wurare da dama an na fahimci cewa mutumin Rivers idan ya hadu da mutumin Sokoto suka yi kwana uku zai ce ah wai a sha kuki mu ba haka aka ce mana kuki ba akwai irin wannan matsalar na rashin wannan fahimtar kamar akwai wani nan dake maganan can da mutanen NOAA kan yi majigi aje unguwa ana nuna wasu abubuwa ma'ana shiruruwa na gwamnati ya za a yi mutane su san su to yana da kyau halayyar mutane da mahimmancin zama abu daya, yana da kyau a ce hukumar NOAA ta yi kokari lungu da sako na Najeriya tana nuna mutane cewa wannan Najeriya kasa daya ce, al'umma daya.
To madalla, a yau ma da bayanan Sanusi Lawal mai iyali zamu dasa aya 20 a madadin shugaban hukumar wada kan al'umma ta kasa Dr. Garba Abari da shugabannin kungiyar Amalgamated Dr. Muhammad Tahir da shugabar manoma da sadafa dankali Kristi Dan Fulani Sunkur da dukkan waɗanda suka halarci zauren. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Farko, menene sunanka?
Allah Shehu.
Sunanka Allah Shehu.
Ah,
to wai wai wai, babban suna ne ashe da kai. To ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha, yana ne ya gyaran takalmi haka. Kaman kai mutumin wani gari ne?
Bauchi.
Bauchi a ina? A Bauchi.
Bauchi Azare.
Azare.
Ah,
to kaman yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a? Daga nan ka fara ko daga Bauchin ka fara wannan sana'a?
Daga Jos ne.
Daga ina?
Jos.
O, daga nan ka fara wannan sana'a?
Daga wannan Jos na fara sana'a, daga wannan Shumekan.
Gashi na ganka matashi haka. Kaman shekarun ka nawa?
Shekara na 21.
Okay, shekarun ka dai 19 kenan.
19 ba.
To yi kaman yaushe ka fara wannan sana'a?
Shekara yanzu shekara 2 na fara. Shekara 2.
To ka fara daga Jos, kaman menene ya karfafa maka gwiwa ka ƙara yiwo gaba ka taho nan Abuja?
Ya na ce mu in zo nan in nemi sana'a. Ya ce mu in nemi sana'a nan Jamaica ne.
To ganin cewa gashi na ganka matashi ne, shin baka yi karatun boko ba ne?
Ban yi ba.
Ba kai ko kaɗan ba?
Ban yi ba.
To amma yaya Muhammadiya fa ka yi?
Ban yi ba
duka. To gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana, kaman yaya kake fama da wannan sana'a?
Wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna in nemi samun futa. Don Allah ya sa.
Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bai fi maka ba da ka taho nan Abuja?
Abuja an fi samu Abuja. Bauchin ba a samu.
Ko ba a samu a Bauchi?
Ba a samu a Bauchi. Abuja ya fi.
Don ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada. A wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala. A ina kake zaune a cikin wannan birni?
Garki.
To kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune?
Kyauta nake zaune.
To wai baka guri kake zama kyauta haka?
Ni ma yana na biyo ya samu guri ya yi muka zauna.
Amma shi yayanka yana biyan haya ne a inda yake?
Yana biya.
Ok, saboda shi babban yaya ne kenan, da shi yake biya kai baka biyan komai kana zauna a kyauta?
Haka ne.
To wannan sana'a idan ka fara ta a rana kaman kana samun nawa?
Ina samun wani dai 500 ko 400 ko 300 wani. Wani lokaci ina samun 500.
Wata rana kuma ba a yi sa'a ba?
Wata rana ba a yi sa'a za a samu 300 ko 400.
To ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne, amma zan maka wata tambaya. Shin kana da aure?
Wani da aure.
Amma kaman to wani lokaci kake dauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa?
Ina yi wata 2-3.
Kana yin wata 2-3 kamun ka je gida? To kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a ta ka ta ƙara girma ko ko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan, menene burinka?
ina son kara wata sana'a akan wannan sana'a, ina son kara.
Kaman wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka fadada ta, ko kuma kana so ka shiga wani sana'a?
Ina son in shiga wani sana'a idan Allah ya bani.
To na gode kwarai mai sunan baba.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huta lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Oh,
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.